Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma da iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai tasha Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Alheri Grace Abdul muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa ƴan kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i Sanu sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin wasu kudaden da suke bin gwamnati. Haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani babban taron masu ruwa da tsaki a jami'iyar sa ta APC da nufin daƙile duk wata kafa da za ta kawo cikas a lokacin zabe mai zuwa. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babba ya kuma kire zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jirgin kasar jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayoyi da kuma su rauke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul Majalisar Dinkin Duniya ta kada kuri'a da ta samu goyen bayan kusan dukkan ƴan majalisar jiya Litinin na amincewa da matakan da za a iya dauka a shawo kan matsalar ƴan gudun hijira da ake fuskanta a kasashen duniya. Amurka da Hungary ne kadai kasashe biyu da suka kada kuri'ar kin amincewa da daftarin yayin da kasashe 181 suka goye baya. Jamhuriyar Dominican da Eritrea da kuma Libya sun kauracewa kada kuri'a. A cikin jawabin ta bayan kada kuri'ar mataimakiyar babban magatakardar majalisar dinkin duniya Amina Mohammed ta ce kudirin kasashen duniya ne na tashi tsaye su dauki matakan tallafawa ƴan gudun hijira a sami hanyar shawo kan matsalar da za ta kare mutuncin su a samar musu makoma mai kyau a kuma fahimci hakkin da ya rataya akan kasashe na kare su da kuma goyen bayan su Wani sabon rahoto ya ce hukumomin kasar Kenya suna gallazawa ƴan fafatukar kare haƙƙin bil'adama da kuma kare muhalli waɗanda ke adawa da kafa wani sabon wata sabuwar ma'aikatar makamashi. Rahoton ya fito ne daga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da kuma haɗakar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya. Otino Namwaya wani mai bincike ne a ƙungiyar Human Rights Watch.
Speaking up, they do speak up. But then after they speak up, they either face press.
Idan magana ne suna magana, sai dai bayan sun yi magana, ko dai a shiga a yi musu barazana, ko kuma wani lokaci a kama su, waɗansu lokuta ma ana kulle su ana musu tambayoyi. Ma'aikatar da aka kiyasta ginawa akan kuɗi dala miliyan 200 tana jiran amincewar kotun muhalli ta ƙasar Kenya. Wani kamfanin kasar China ne da ake kira China Power Global zai gina wannan ma'aikata sai dai masu kushewa aikin suna cewa zai lalata muhalli. Wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin Afghanistan na tsawon shekaru 17. An yi zaman tattaunawan ne da Pakistan ta Siriya a daular Larabawa. Nan da nan babu wani daga cikin waɗanda suka yi wannan zama da aka samu tattaunawa da shi. Manzo na musamman a yunkurin sasanta al'ummar Afghanistan Zalme Khalilzad shine ya jagoranci tawagar Amurka tattaunawa da ta hada da manzannin Pakistan, Afghanistan, Saudiya, daular Larabawa mai masaukin baki da kuma ƙungiyar Taliban kamar yadda jami'an Pakistan suka shaidawa muryar Amurka. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce wakilan kungiyar sun tattauna da tawagar Amurka ne kadai kuma ba su da niyyar tattaunawa da kowa daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Afghanistan da ake kira NUG. Jami'an Taliban din suka kuma ce duk waɗansu rahotanni da ake yayatawa aka san haka farfaganda ce zalla. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka na zargin waɗansu mutane biyu abokan kasuwancin tsohon mai ba shugaba Trump shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn da yiwa Turkiya kamun kafa a cikin Amurka. Jiya Litinin aka fitar da bayanan tuhuma Bijan Kian wani ba Amurka dan shekaru 66 da kuma Akin Efekin dan shekaru 41 dan asalin kasar Turkiya a wata kotu dake birnin Alexandria jihar Virginia dake bayan Washington. An tuhumi mutanen biyu ne da hada baki su keta dokokin kamun kafa na Amurka yayin da ake kuma zargin Aptekin da yiwa masu bincike na gwamnatin tarayya ƙarya. Amurka ta yi zargin cewa mutanen sun yi aiki tare da plane wanda shugaban Amurka ya fara zaba a matsayin mai ba shi shawarori kan harkokin tsaro a shekara ta 2017 kafin a kore shi ƙasa da wata guda da ba shi wannan mukamin. Amurka ta ce Ken da Aptekin sun hada baki da nufin jan ra'ayin 'yan siyasa Amurka da kuma sauran jama'a akan limamin addinin Musulunci Fethullah Gulen wanda shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yace ya kulla makarkashin yi mishi juyin mulkin da bai nasara ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla ƴan kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'o'in Sanu sun gudanar da wata zanga-zangar lumana ne domin miƙa kukan su game da wasu matsaloli da ke damun su da suka haɗa da batun da shincika musu alƙawari na kuɗaɗen allowance da suke bi na kimanin naira biliyan 8. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken bayanin.
Yayin kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'an Najeriya wato Sanu sun kwaguya da wannan zanga-zangar lumanan ne domin miƙa kukansu game da wasu matsaloli da ke damun su, matsalolin da suka hada da batun rashin cika musu alƙawari na kuɗaɗen allowance da suke bi na kimanin naira biliyan 8. Kamar Muhammad Haruna Ibrahim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan rashin jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu Keyola ya ce ya fito ya ce ma yanzu da soma kai su bango.
Mun yi ne saboda mu muna da imanin cewa watakila manyan gwamnati ba su san cewa kuɗin da shugaban ƙasa ya ce a bayar na biliyan 8 watakila ba a raba ba a bayar ba. Shi ya sa muka fito yanzu dukka Najeriya duk inda jami'a take ana wannan zanga-zanga da muke yi a nan. Kuma muna son shugaban ƙasa da ministoci su sani cewa kuɗin nan fa ba mu samu ba. Hakkinmu ne tun da riga shugaban ƙasa ya yarda ya sa hannu a bada kuɗin nan ya zama dole a bada kuɗaɗen nan. In ba haka ba mu kuma mun ja yaji kenan daga yanzu.
To wai kowane hali ai kungiyar ke ciki sakamakon rashin biyan ku waɗannan kuɗaɗe?
Wallahi rashin wannan kuɗi ya jawo matukan wahala ga ma'aikatanmu. Misali akwai mutane da yawa da suke ayyuka masu hatsarin gaske. Kamar misali irin wanda suke School of Agri, akwai wanda suke aiki a works, akwai wanda suke aiki a engineering, akwai masu aiki da computer na'uran computer. Yawancin mu dumun zama kafi in ka lura yanzu sai da glassy nake gani. So wayannan abubuwa wanda dama a hukunce akwai shi a rubuce cewa lalle idan mutun yayi wannan aikin ya kai a bashi wannan kuɗin. To hakkinmu ne kuma tunda gwamnati ta bayar dole a sake mana. Duk wanda ya rike wannan kuɗin mu yanzu muna so mu tallata shi a duniya ya sani cewa shugaban ƙasa ya sani, minista ya sani cewa kuɗin nan shi ya ce ya bayar mu kuma bamu samu ba.
Cikin makonnin nan jami'an gwamnati a Najeriya na fama da zanga-zangar lumana da kuma yajin aiki. Na baba nan ma shine wanda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta gudanar, lamarin da koyon kufar da haka karatu a jami'o'in. To wai kowane wa'adi ne kungiyar manyan ma'aikatan suka ɗiba a gwamnati na a share musu hawayensu har ila yau. Ga kamar Muhammad Haruna Ibrahim din.
Yanzu dai wannan kalura takarda da na karanta wato da dama ce da aka bamu daga National. Idan bayan wannan wanda ma muna da imanin cewa lalle za a sake wannan abun. In kuma har ba a sake ba za a sake tara mu, za mu sake tattaunawa, za mu dauki mataki wanda yafi wannan tsauri.
Koma da menene dai? Yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murya Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyarsa ta APC domin tabbatar da zaman lafiya da kuma gudanar da zaɓe mai tahowa lafiya. Mustapha Nasiru Batsar na ɗauke da wannan rahoton.
A ci gaba da ƙoƙarin ganin an gudanar da babban zaben Najeriya lafiya a shekara ta 2019. Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani babban taron masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyarsa ta APC da nufin dakile duk wata matsalar da za ta iya kawo cikas a lokacin zaben. gwamnan dai yayi amfani da taron wajen bayyana wa ƴaƴan jam'iyyarsa ta APC irin nasarorin da ya samu da ma kalubalen da ya ci karo da su to amma ya ce yana janyo hankalin matasa da ma sauran jama'a akan mahimmancin gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali
bare ma na maganar za a je zabe duk wannan lokaci in an je wajen zabe ake samu matsaloli na rigingimu da fada muna kira ga al'umma wannan zabe za a nan gaba Allah sa ayi shi akan lafiya amma ayi cikin natsuwa sannan kuma ba tare da tashin hankali ba kuma ayi hakuri da sakamakon zabe Allah shi mai bada mulki babu amfani a je ayi ta fada ayi rikici har a kai ga bannan dukiya ko na lafiyan jiki
Daya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger, Comrade Umar Mohammed Talban Samari, ya ce suna ci gaba da janyo hankalin matasan.
Kuma in lokacin siyasa ya zo, kowa ya bi ra'ayin shi. Amma kiran da muke yi musu, kar a shiga hayaniya, kar a shiga rikici, kar a shiga gaba da juna.
Duk da yake dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ce APC ta riga ta dinki babu wata baraka a tsakaninsu a nan jihar Niger. To amma sanatoci da ma wasu ɗan majalisar wakilan Najeriya na APC daga jihar Niger ba su halarci taron ba. To sai dai sakataren tsare-tsare na APC a jihar Niger Ismaila Modibo. Ya ce wannan ba wata matsala bace
ba lallai ne ana cikin lokacin zabe an yi flag off na campaign na National Assembly da ƴan majalisar tarayya da na dattijai da na wakilai suna wurin neman ƙura'a a yi tunanin dole ne su yi attending irin wannan taro a jihar Niger ba wani baraka makamancin haka
a can gefe guda shi ma dan takarar kujerar gwamnatin jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta ADP Honorable Isa Kawu Ya ce a shirye suke da su sanya hannu a takardar yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin zaben.
Mu ma muna nan shirye a zo da takarda na yarjejeniya mu sa hannu don a samu zaman lafiya. A tabbatar da an yi zabe lame lafiya an yi zabe cikin zumunci da gaskiya. Ko an gaya wa gwamnati ai ba zaman lafiya ba za a samu cigaba ba.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka dake bisa inji
in arewa ina muka dosa sai kace bai muka zan muto zanga zangar nan talma na bata ga moto nan fitina wa in arewa
ina muka dosa sai kace
kamar ba kowa sun kashe shi ta fawa falewa sun kashe sardau na arewa mai malar fa ya zama gawa murtalara mata na arewa Umaru Musa yar azuwa wanda sun kayo ba sa sa su suke da abin furtawa ko ba yancin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen ko ta kwana da tawa na ta hakilo
arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen ko ta kwana da tawa na ta hakilo
kai dai gumi na ka garaba ci ga idanuna na kuka dai a wannan wuyin manyan ko mataki sun gaza dauka tun wucewar manyan farko sai ya zama kisan kan bayan Allah wanda ke gudu dolan kuka an yi kuma mai lubawa ko a ce barna suka shuka ga matasa yau yan kishi sun fito an bi su da suka ga mawaka ma na gefe kan hayu ko ba mu da shakka addu'an mu a kan manyan masu barcin nan fa su farka mun karatu mun san doka babu mana hauka
muna goyon baya
na kuka ba kana ba ba mu san ko ma suka ba da enci ba ba adalci ba kowa in ya debo shararsa akan
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:15 na dare ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya baba ya kuma kirin ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Iran wakilin mu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bako mu Alhaji Bello Muhammad Bakura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO hirar ta kai inda bako mu yake bayani akan yadda hukumomi za su kula da masu amfani da babura musamman ma mai kafa uku da ake kira a daidaita sahu wanda a fadar bakon namu galibin su ban san ka'idojin tuki da alamomin kan hanya ba ga dai ci gaban hirar
kamata a ce duk wanda ke tuka waɗannan ɗan adiye sahun ya san ma'ana waɗannan hanyoyi ya san ma'ana waɗannan abubuwa kuma ya san ma'anar traffic sign ko alamomin hanya abun nan hanya
wasu na maganin cewa fa kamata yi a ce an ware an kebe musu wasu titina ko kuma wasu yankuna da ya kamata su bi a matsayin mataki na wato kan dagarki tunda yanzu da wuya ka kirga mota 1 zuwa 10 baka ga irin fantinan na adidi ta sanwa a jikin
ta da ya kamata kenan ayi to amma a matsayi asali da muke samu kanmu rashin kuɗi me wane gwamnati ba ta iya wannan ba to amma idan aka tsaya aka yanke wani guri aka ce nan za su bi kuma aka tabbatar da hukumomin da masu kula da hanya suna da kore suna tabbatar ba cewa an yi haka sun bi din sun bi doka to za a samu maslaha za a iya haka za a iya kebe wani guri ko zane a yi antiti to duk mun kai kalhayun namu again matsalar ba su da faɗi so saboda haka yanke musu wani guri an zai wahala sai dai ko hankali gwamnati ta samu kuɗi sai yin wannan mu
kuma da a baya na san akwai gwamnatin Kano ta baya can da suka so su tsara a lokacin gwamnatin Ibrahim Shekaru karanta na biyu da suka fada ɗakin fadada wasu titunan Kano an tsara cewa za a keɓance iya titunan da wato ƴan adidai ta sahu za su bi misali sai dai su dinga daga babban titi su dinga shigowa unguwanni suna kai mutane ko suna fito da mutane cikin babban titi misali amma dai hakan ba iya wato wanzar da shi ba kana ganin idan aka dau matakai irin waɗannan za su taimaka wurin tsaftar sha'anin zirga-zirgar ababen hawa a cikin birni da ke wankano
za su taimaka kwarai da gaske amma matsalar shi ne mu matsala shi ne muka shiga ba idan ka kasar da shi suka shiga ba ai akwai duk wani kurda inda ka sani duk wani lungu akwai hanya za ka iya samun motar za ta kai ka ba kamar nan ba yanzu akwai lungun da za ka iya zuwa ba dole sai da irin su wani ta saman wannan irin kamar cikin gari da sauransu to amma idan da in ka dauka hanyar ka shiga ba su hatta kan hanyar akwai titin da gurin da aka keɓe a cikin hanya wanda na bus ne sun taho in ta taho ita kanta traffic light din tana sansa in ta hango suna ba da ba su wuce kafin kowa kafin abin nan kafin sauran motoci su wuce sauran motoci su wuce za ta gaya haka ta bayar to amma nan mu ba mu kai wannan matsayin ba amma duk da haka za mu iya fara daga wani waje ma'ana kamar manyan hanyoyin namu mu ƙara faɗa su mu yanke wani guri mu ce nan ƴan babura ne a daidaita sahu da ƴan ashaɓa wannan gefen shi kuma ƴan bus ne wato ma'ana kiyakiya sannan tsakiyar da sauran motoci zai iya wannan amma abu ne wanda zai nemi kuɗi da yawa a halin kuma da ake ciki yanzu ɗan tattalin arzikin ƙasar mai nuna akwai rauni yanda sai dai nan gaba in Allah ya sa an samu kuɗi waɗanda abubuwa sa iya shigowa.
To idan aka yi tsari kamar misali na a ce daga cikin wasan dare ɗan adidai su sahu ya kawo bakin court road ya ajiye koma ba shi da hurumin da zai hau wannan titin na court road ko na Zaria road.
To amma a nan gwanda za ta ajiye masa za ta dauke da misali tafi da shi bata daga nan gurin in akwai wannan fine in akwai wannan tsarin zai yiwu kwarai da gaske amma a ce ka an kawo ka bakin kuturo an ajiye ka daga sallare to kaga za ka nemi mota in ba ta yake so ka zo ka nemi mota fata to me za ka hau ka je bata
kila akwai taxi ko bus
to akwai taxi ko bus in ka samu taxi anan ta dauke ka ta tafi da kai bata abin da ake gudu cinkoso ake gudu to bai bare gwa zai ba shi cinkoso ana so a rage shi abubuwa da yawa ne su shigo ciki wace wani tsari wanda motoci za su bi hanya ko wace aida muke ji sannan kuma wata hanyar a kashe ta ma'amala da cewa mai da increase in volume na traffic da ta hanya abubuwa ne da yawa na shigo ciki wanda yake requiring shi ba haga haduwa ta hukumomi su za su zo da abubuwa da alƙalma na abubuwa wanda su tabbatar a nuna masa hanyar da a cikin gashi abin da yake su koyi su tabbatar cewa hanyar nan kaza kaza wannan kaza kaza wannan kaza kaza a samu a duba a ga wacce wanda ya kamata a mai da su wanwe ba kamata ya a ce a cikin curriculum
manhajar ilimi
ko daga primary school zuwa secondary school a ce ana sa waɗansu manhajoji da yanda za su nuna wa yara haƙƙinsu akan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya haka a secondary school din ma a ce yaro ya san yanda zai tsallaka titi ya san me ma'anar wannan layika ya san menene ma'anar rike lasan ya tantar da irin abubuwa kamata a ce da akwai su a cikin manhajar ilimi
a nan ne kuma za mu dakatar da wannan hira sai kuma mako na gaba a madadin bakon namu Alhaji Bello Muhammad Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yaku Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma da shirin jaridan Jamhuriyar Niger
Dalibin jaridan wannan mako sun karkata ne akan labarin cafke wasu hafsoshin sojan da rahotanni ke cewa ana tsare da su a babban ofishin rundunar tsaron jandarma dake birnin Yamai jaridar Lukanar Amfiri na mai tambaya shin me ya zafi aka kama kanan zangina da wasu takwarorin sa biyu halin da ake ciki daga karshen makon jiya kawo yau wannan magana ce ke daukar hankali a wuraren taron jama'a inda majiya da dama ke cewa ana zargin waɗannan hafsoshi da yunkurin kifar da gwamnati kwatankwacin zargin da ya taɓa rutsawa da wasu hafsoshin sojan da aka kama da kitsa irin wannan yunkuri a watan Disambar 2015 inji Lukanar Amfiri jaridar Lanketar ta ruwaito cewa Ba'idin kanan su ma na zangina bayanai na nunin kaftan kafu gumana daga cikin waɗanda suka fada hannun mugutan kasar ta Niger abinda ke zama wata alamar an shiga farautar sojoji jaridar ta kara da cewa kanan zangina na daga cikin mashawarta a ofishin ministan tsaron kasa sannan shi ke da alhakin kula da harkokin tsaron kamfanin Areva a Niger yayin da kaftan kafugu ke ɗaya daga cikin sojojin da aka kora daga aiki biyo bayan harin da Boko Haram ta kai a Boso a watan Yuni 2016 jaridar Jones Info ta ambato sunayen karin wasu mutanen na daban dake tsare a sanadiyar tasowar wannan batu waɗanda suka hada da Laftana Kanal Himu Moru da wani farar hula daya Alhaji Umar baya ga waɗancan hafsoshin na farko sannan jaridar ta kara da cewa an shafa tsawon wuni ana sauraron Kanal Noma Dare da tsohon komandan rundunar tsaron zandarma na mata sam na bube a wani abin da ke kama da binciken tatsar bayanai sune muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida malam sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma wasu rauki kira ta waya kuna aje mana bisa na'ura
wala Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ma mai magana Abdullahi ne daga jihar Borno a yau kuma. Dangane da ayyukan da sojojin Najeriya suke yi. To a gaskiya mu nan Najeriya mun gamsu da aikin su dari bisa dari, amma ga baki ɗan talakawa na kira a gare su da su kare tabi da kauri wajen murƙushe ɗan ta'adda domin mutane su samu zaman lafiya da mutuwa a cikin gidajen su. Nagode.
Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Maduna Iji sabon gida a Kano zannan a jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ya shafi aikin tsaro a jihar Zamfara da muke fama da shi. Fatanmu Ubangiji ya Allah ya kawo mana zaman lafiya ya ɗorewa a jiharmu da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya domin gaskiya ana cikin halin haɗari.
Assalamu alaikum, sunana Comrade Isa Kumaganam, wanda nake magana ne daga nan Kumaganam dake karamar hukumar Isfari ta jihar Yoban tarayyar Najeriya. A ra'ayina ne yau kira ne zan yi ga rundunar sojin Najeriya da ta mai da hankali mana akan kula da harkar tsaro ta harkar sadarwa yadda kasashen duniya suke yi maimakon yi yanzu da ake yi na karfi, tunda mun gwada mun ga na karfi baya ci, ya kamata a gwada da na sadarwa din. Saboda haka kira na kenan.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Abun Didi Bunza. Ina kira ga Najeriya baki ɗaya, ma'ana jama'an Najeriya, an cinta da arewacin sa. Zaɓe 2019 ya kamata talakan Najeriya ya nasu ya zaɓi shugaba na gari. Kada a wa talakan Najeriya ya tsana da kuɗi sai da ƴancin sa da ƴancin ɗiyansa da jikokin sa. A dubi shugaba mai tausayin talakawa mai manuwa ta gari. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Alhaji Musa Amurka Suya daga sabon Najeriya. Muna roƙon Allah duk wanda Allah hannu ga taimaka ma boko haram, Ubangiji Allah ka kayyata shi tona mai asiri. Allah ka kayyata shi tona mai asiri. Duk wanda mai son zaman lafiya ma arewacin Najeriya, Allah ka tona mai asiri ya kayyata shi. Duk ɗan ta'addar da arewacin Najeriya sarkin naka da ƴan boko haram, Ubangiji Allah ya kayyata su ka tona musu asiri. Kuma Allah ka isan mana gare su, Allah ya kankanta su da waɗanda ke goyon bayan su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Sai na yau shine ina yi kira ga gwamnatin jihar Kano da kuma hukumar wato mai kula da motoci, su ne karauta na Kano da su kula da wasu daga cikin ma'aikatan su. Akwai jami'an ma'aikata domin mun shiga cikin Kano lafiya na zamu da komai na yi da wani abu, amma sun ga hanyar da suka gabatar suka zagunce mu. Kuma mutane da dama musamman direbobi na zuwa harkar kasuwanci suna cutar mutane, ya kamata hukumar karauta ta yi bincike musamman masu tsayawa a kan hanyar nan ta daɗi-daɗi in za a shiga Kano, sai su ce mu sosai na fita kuma mun ji haushi. Kuma mun mata Allah ya isa, saboda haka muna kira gwamnati ta taɓata maki suna da kuma hukuma a tantance su.
To madalla abin da ya sauka kenan ga sakonnin da kuke aiko mana, da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa ƙuri'a da ta samu gagarumin goyon baya a jiya Litinin na amincewa da matakan da za a ɗauka na shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a ƙasashen duniya. Amurka da ƙasar Hungary ne kaɗai ƙasashe biyu da suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da daftarin, yayin da ƙasashe 181 suka goyi baya. Jamhuriyar Dominican da Eritrea da kuma Libya suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'a. Wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake ƙoƙarin matsa lamba kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan na tsawon shekaru 17 da aka daɗe ana tafkawa.
To madalla masu raro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta yi na gabatarwa, sai kuma Salamin Abubu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne Darrell Smith. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.